الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى دوكا ولدن جينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 17 ga watan Safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul nahl kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am wai kamar misali abinda ake kafawa a daki a irin wannan zamani na ayatul kursi ko fatiha da makamantansu wannan kwata-kwata ba sa halatta da su da laya duka matsayinsu daya ayatul kursi ba a umarce mu ba cewa mu rubuta mu rataya ko mu rubuta mu kafa a daki iya abinda aka umarce mu shine mu karanta ta domin duk wanda zaka ga ya kafa wannan ayatul kursi ya kafa ta ne a matsayin cewa neman kariya dangane da dukkan wasu abubuwa waɗanda bawa yake tsoro a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira shi kuma hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wato shine karanta ta ba rataya ta ba in ado ne to ba a misali in kamar ado ne to ba a ado da alqur'ani haka kawai a kawo a kafa shi a daki a rubuta shi ko a zana shi a jikin katanga ba ma a daki ba ko a masallaci bai ya dacewa domin an tambayi al-Imam Malik Allah ya ji kansa dangane da rubuta irin su ayatul kursi da irin su kul huwallahu da sauransu a jikin bangon masallaci al-Imam Malik ya ce ina ki ina kyamar haka domin bai dace ma shari'a ba an gane ku wani yakan iya cewa to aya masallacin Makka da masallacin Madina akwai kasancewar akwai a rubuce a masallacin Makka ko a masallacin Madina wannan ba hujja bane ba kuma waɗanda suka yi rubuce-rubucen nan a Turka ne Turkawa lokacin da suka mallaki wannan ƙasa ya zamanto a hannunsu take to duk su ne suka yi wannan rubuce-rubuce wanda kuma akwai wata ƙungiya mai kula da kayan tarihi wanda ake kiranta UNESCO wanda tana bin diddigin duk wani abu wanda yake na tarihi to bai ya dacewa a canza shi ko da gunki ne wanda yake mutane suna bauta masa in dai hoton gunki ne to ba a canza shi ba an gane ko su a tsarin kungiya ce ta turawa to wannan shine guje ma wannan fitina shi yasa suka bar wannan rubuce-rubuce aka maida su dai kamar dai yanda suke irin su suratul hujurat ita ce aka rubuta ta aka kewaye cikin bangon masallaci na masallacin Madina amma wannan ba hujja bace cewa na gani a Makka ana yi ko a Madina ana yi duk ba hujja bace hujja mai Allah ya faɗa mai manzon sa ya faɗa dan haka ita ayatul kursi ko azana ta a bango ko an rubuta ta a sanya ta cikin wannan katin namudibi a rataya a kafa a daki ko jikin wani katin zane baki wanda suke rubuta ta wanda wai in ma mutum ya mutu in ma ba ku da shi sai a je a aro wai a lullube gawa da shi wannan kwata-kwata baya halatta baya dacewa ba ta wannan hanya ba aka nuna mana mu nemi albarka da ita ayatul kursi ta hanyar karanta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a sallolin mu guda biyar manzo Allah ya nuna mana duk wanda ke karanta ayatul kursi bayan sallah ta farilla manzo Allah ya ce ba abinda zai hana shi shiga aljanna a gobe kiyama face mutuwa in dai mutum yana karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah ta farilla to mutuwa kadai ke da wuya makomar shi aljanna ce da izinin Allah amma sharadi mutum ya mutu akan tauhidi sannan kuma an nuna mana a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Huraira ya bashi labarin lakanin da shaytani ya bashi lokacin da ya cirke shi a dare na uku yace ka sake ni zan maka alƙawari na karantar da kai wasu kalmomi idan ka karanta su lokacin da ka taro jiki zuwa wurin kwanci to mai kiwo na Ubangiji subhanahu wataala ba zai gushe ba yana tare da kai har zuwa lokacin da zaka tashi sannan kuma shaytani ba zai duk wani shaytani ba zai kusance ka ba har sai ka kai kawai gari yace ayat da zaka karanta ita ce ayatul kursi kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Abu Huraira yace abinda shaytani ya fada maka kwarai gaskiya ne yayi gaskiya amma fataccen magareci ne amma wannan fada da ya fada maka gaskiya ce haka ne duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da ya kama wurin kwancin sa to Allah zai wakilta mai gadin shi ba zai gushe ba yana gadin shi sai an kai lokacin da ya fara zai farka sannan kuma shaytani ba zai kusance shi ba to ta waɗannan hanyoyi aka nuna mana neman albarka da ayatul kursi dan haka wannan kafa ta a daki da shi da rataye laya duka matsayin su daya bayyana cewa in ma ado ne zaka yi abin da ya kamata sai ka samu wato shine hoto wanda yake na itace da koramu da duwatsu wannan su ne akan iya kafawa a daki ayi ado da su amma rubuce-rubuce na alkur'ani da sauransu wannan duka baya dacewa kuma baya karkashin girmama alkur'ani girmama alkur'ani shine a karanta shi a lura da abin da yake cikin sa kuma ayi kokarin bin dokokin sa shine dan haka wata sabuwar abu ai so da yawa za ku gani a cikin mota an rataye wani dan allo to wannan dan allo ayatul kursi ayatul kursi ce suke rubutawa wasu mini zai aka samu suke dan sassaka wannan allo sai an rubuta ayatul kursi ana bi ana sai dawa masu motoci suna ratayawa na tambayi wani wai me yasa ake rataya shi ce ai maganin tsantsayi ne da hadari da wasu wannan kaga wannan da shi da wanda ya rataye laya duka matsayin su daya da wanda suke lika ita ayatul kursi wani hoto kulan a jikin mota da sauransu duka wannan ba sa dacewa haramun ne wanda kar mu manta mas'ala ta gabata laya koda ta alqur'ani ce magabatan kwarai irin su Abdullahi ibn Mas'ud da irin almajirin su al-Aswad su Ibrahim ibn Yazid annakai sun tafi akan kwata-kwata baya halatta rataya wannan magana kuma ita ce mafi rinjaye an gane ko kenan anan abinda muke so mu gane ko a masallaci ne an tambaye al-Imam Malik yace bai dace ba a rubuta su ayoyi na alqur'ani ka koma cikin al-Madkhal na Ibn al-Hajj na'am to in ka bambanta sai ka kawo dalilin da ya bambanta na cewa wai mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai hoto haka manzon Allah ya faɗa an gane ko duk gidan da ke akwai hoto mala'ikun Allah ba sa shiga nan kuma ba maganar bambanci tsakanin hoto mai inuwa da wanda ba shi da inuwa in dai hoto ne to wannan baya halatta a bar shi a cikin gida dole a canza shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ayi hakuri tambaya a bari sai in an kare ba da amsa sannan mutum ya daga hannu ya tambaya saboda akwai daukan hankali akan haka Aisha Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya dawo ta kafa kilishi tayi ado kilishi ne wanda yana da hutuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ya ga wannan kilishi manzon Allah ya ki shiga daki ranshi ya baci manzon Allah sai yake nuna ma Aisha yake cewa masu waɗannan hutuna su suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama Aisha ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ta ke yanke ta guzgo wannan kidishi ta yi kucin-kucin da shi ta cusa shi a cikin wani baho aka maida shi wani fulu manomin matashin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama a kan shi kaga yanzu hoton da yake jikin kidishi a ce mai inuwa ne maganar inuwa bata taso ba dan haka duk waɗanda suka bambanta babu dalilin da ya bambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule maganarsa hoto kwata-kwata baya halatta sai wanda yake na larura kamar hoto wanda yake na karfi zanjite ko fasfor ko firmi da sauransu su kadai ne mutum yakan iya yi amma dan kai hoto ka ajiye sawa annaka ne ko na ɗayanka ne ko na menene domin tarihi da sauransu wannan kwata-kwata baya halatta wanda asali hoto shine sababin faruwar shirka a ban ƙasa wanda bayani duka ya gabata akan haka lokacin da muka zo babu ma ja a filin musawirin a cikin littafin a cikin kitabu tauhid na me yake cewa
ana cewa lokacin da dan mutum suka dade suka dade a wuta su samu shekaru da mun da wato ba shayi wuta da mun ka gaba da akai
wannan magana ana jingina ma Sheikhul Islam cewa wai akwai lokacin da ya tafi akan cewa akwai lokacin da wuta kwata-kwata da ɗan wuta za a wayi gari babu su an gane ko wanda kuma maganar nan da ake jingina masa bata inganta ba su ma masu kafa hujja akan haka suna kafa hujja ne da fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa fa ammal ladina shaku fa fi nnari lahum fiha zafirun wa shadid khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid anan da yace ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk to a karkashin wannan aya ce suke tafiyar cewa wai akwai lokacin da za a wayi gari wuta da ɗan wuta kwata-kwata su zama a zaman to babu su magana wadda take tabbatacciya wanda kuma haka alqur'ani ya tabbatar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma aqidar ahlus sunna wal jamaa wuta da aljanna tintini akwai su Allah ya halicce su kuma wuta da aljanna suna nan dindindin har abadan abada ba sa karewa kamar yadda aljanna har abada ba ta karewa to haka ita ma wuta wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa dan maganar cewa akwai lokacin da za a wayi gari wuta ta kare wannan kwata-kwata bai inganta ba kuma wannan kasancewar ya ci karo da nasi na alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka nuna mana wuta da aljanna zama ne wanda yake na dindindin wanda baya yankewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi yake cewa idan ƴan aljanna suka shiga aljanna ƴan wuta suka shiga wuta Ubangiji ta'ala zai sanya a zo da mutuwa a sifa ta rago a tseda ta a tsakanin wuta da aljanna sai a ce da ƴan aljanna ku leƙo ku gani manzo Allah ya ce ƴan aljanna sai su leƙo su gani sai a tambaye su shin kun san wannan ko menene sai su tsaya su lura su ce kwarai wannan mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwar mu a duniya sai a ce da ƴan wuta kuma ku leƙo ku gani su dago kai su leko idan suka ga wannan sai a tambaye su a ce kun san wannan ko menene sai su ce kwarai da gaske mutuwa ce wadda ta dauki rayuwar mu a duniya Ubangiji ta'ala sai ya sanya a yanka ta sai a ce da ƴan aljanna ku ci gaba da zama a cikin aljanna kuna ni'imtuwa ba tare da mutuwa ba za ku zauna zama wanda yake na dindindin su ma ƴan wuta sai a ce za ku ci gaba da zama a cikin wuta ku yi ta dandanar hukuma maganar mutuwa bata taso ba zama ne wanda yake na dindindin kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa wuta da aljanna ba maganar su kare kuma haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur na'am ko wanda yake cikin salula duka eh ne an gane ko matukar za a danna shi daga cikin memuwar din ya fito to wannan daidai yake da hoton da yake kan takarda wata kwata baya halatta baya dacewa an gane ko abin ne ya riga ya zama musiba ya zama ruwan dare ga duniya ko kai baka shigo da hoto ba a abubuwan da ake shigowa cikin gidanka za a shigo da shi in ma ka samu hoton a jikin kwano ko a jikin kwalin turare ko a jikin kwalban mai ko a jikin menene komai sai kaga hoto to dan haka iya abinda zaka yi kokari zaka yi ka ringa canza shi an gane ko inda wani fetur sai ka sanya ka share kanka bata shi in kuma wani abu zaka sanya ka karce shi ka kangare shi to haka zaka yi abubuwa ne sun riga sun zama musiba duk inda ka je sai ka iske shi ko kai baka shigo da shi ba to za a shigo maka da shi cikin gida ta hanyar wasu abubuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta dari daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala innahu laysa inna ma sulqanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun wanda ubangiji ta'ala bayan ya umarci mu cewa in za mu karanta alqur'ani mu nemi tsari da kariya ta shiga game da shaytani wanda yake abin jefewa abin nisantawa game da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ta'ala ya nuna mana innahu laysa lahu sulqanun 'ala alladhina amanu shaytani ba shi da wani karfi da wata hujja akan waɗanda suka yi imani da ubangijinsu wa 'ala rabbihim yatawakkalun wanda ga Allah suke dogaro ba ga wani ba to shaytani ba shi da wata sulda akan su da zai batar da su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su tsaro da kariya wanda mun yi bayani a darasi da ya gabata wannan hanya ce ta biyu daga cikin hanyoyin da Allah ya bayyana mana a cikin karkashin waɗannan ayoyi hanyar da ake samu wato tsaro da kariya dangane da sharrin shaytani farko dai shine isti'aza kamar yadda yace wa in ma yanzaganaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim kamar yadda anan yace fasta'idh billahi minash shaytanir rajim sannan hanya ta biyu anan hada tsakanin imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala da dogaro gare shi duk wanda yayi imani da Allah ya maika al'amarinsa gaba ɗaya zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan shaytani ba shi da wani karfi da wata hujja akan shi yanda zai karkatar da shi ya batar da shi wanda a takaice mun dan yi bayani game da hanya kusan 30 da wani abu wanda da izinin Allah duk wanda ya ruko da waɗannan hanyoyi bakin gurgudu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi tsaro da kariya dangane da sharrin shaytani sai yace innama sulqanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu kusan da cewa kadai wato karfin shaytani da hujjarsa na tabbata alal ladina yatawallawnahu ga wadanda suke jibin tallamarin sa an gane ko wadanda suke jibin tallamarin sa menene jibin tallamarin shaytani shine duk abin da ya kawata maka na mummunan aiki ya maka wasi wasi sai ka meka masa wuya kai masa biyayya to irin wadannan su ne shaytani yake da karfi a kansu sai yace wallazina hum bihi mushrikuna wanda saboda shaytani suke hada bautar ubangiji da wani an gane ko bihi anan aidi ajalihi saboda shaytani suke hada bautar Allah da wani suke shirka yau za mu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala Allahu 'azza wa jalla wa idha badalna ayatan makana ayah والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Ubangiji ta'ala ke faɗa wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canza wata aya a madadin wata aya da muka shafi kamar yanda Allah ke faɗa a sura a cikin suratul baqara manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shine anan yace wa idza baddalna ayatan ubangiji ta'ala yace idan muka canza wata aya makana ayati wato a maimakon wata aya da muka shahi an gane ku so da yawa ubangiji subhanahu wa ta'ala da hikimar sa yakan shafi wata aya sai ya biyo baya da wata aya wanda za ta maye gobe wani lokacin ayar za a shahi rubutunta kwata-kwata amma kuma hukuncin ta yana nan wata ayar sai a shahi hukuncin amma kuma karatun ta yana nan wanda galibi haka shine yafi yawa a cikin alqur'ani wata ayar kwata-kwata a shahi tilawarta da hukuncin ta an gane ko dan haka malamai suka ce shi shafi wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani yana kasancewa a bisa nau'i uku kenan nau'i na farko imma a shahi tilawar da hukuncin gaba daya kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim aisha Allah ya karamata yadda take cewa ya kasance daga cikin abinda aka saukar na alqur'ani wato shayarwa guda goma waɗanda suke ma'lumat yuharrimna suna haramta wato da misali dun mace idan aka kawo da indai ta bashi nono ya sha sannan ya sake bukatar nono ta dauke shi ta bashi ya sha idan ta shayar da shi ɗena bin da yaso goma to wannan haramci ya watsu sakankanin su wannan mata da ta shayar da shi ta zama uwashi kenan ta hanyar shayarwa ƴaƴanta gaba ɗaya sun zama ƴan uwansa to Aisha take cewa wannan aya da muna karanta ta wannan aya sai aka shahi wato hukuncin ta da kuma tilawarta aka shahi kenan karatun da kuma hukuncin gaba daya sai ya zamanto a ƙarshe abinda aka tabbatar da shi shayarwa su biyar ita take haramtawa nau'i na biyu shine a shafe kenan karatun amma sai a wanzar da hukunci kamar yanda aya ta jijjefe mazinaci Umar Allah ya kara masa yadda yace muna karanta ta aka wayi gari an shafe tilawar amma hukuncin yana nan shine ash-shaykh wa shaykhatu idza zana ya farjumuhum albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim da ayar haka take Allah ya shafe tilawar ta amma kuma aka wanzar da hukuncin har yau hukuncin yana nan tabbaci na jajjefe mazinaci idan ya taba yin aure wanda yake ingantacce dan haka manzon Allah ya jajjefe sahabbansa sun jajjefe sannan nau'i na uku shine a shafe hukunci amma kuma sai a wanzar da tilawar wanda wannan kuma galibi shine abin da ya kasance a cikin alqur'ani an gane ku galibi shine abin da ya kasance a cikin alqur'ani kamar yanzu misali idan ka dauki ayar da Allah yake bada zabi game da mutumin da yake da ikon yin azumi yana iya kin yin azumi ya ciyar da miskin kamar yadda Allah ya ce wa allazina yudikuna fidyatun ta'am miskin kaga wannan aya an shahi hukuncin ta tunda ba maganar zabi dole ne kai azumi matukar zaka iya maganar ciyarwa bata taso ba to shi ne anan Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canza wata aya a maimakon wata aya da muka shafe sai ka ji mushrikai suna gunguni suna tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna izgili da ba'a wato da sahabbansa suke cewa ku gansu wanda suke da'awar cewa manzo ne yau ya ce su yi kaza gobe sai ya ce kuma su daina wannan abu su anan sun dan samu wata kafa wai wanda za su soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su aibanta shi su aibanta mabiyansa wai yaya za a yi yau ya ce a yi kaza kuma gobe ya dawo ya ce a daina ko yau ya ce kar a yi kaza sai a wayi gari kuma ya dawo ya ce a yi wanda su a iya tunaninsu da ra'ayinsu suna ganin cewa duk lokacin da kace a yi abu kaza bayan wasu kwanuka kace a daina to su suna ganin cewa kamar kenan wani sabon ra'ayi ne ya zo maka da wani tunani an gane ku wanda wannan kuma mustahili ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuri ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shafe wata aya da ake yi a zo da wata a madadinta wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda baya yin abu sai da hikima kamar yadda ya ambaci kansa cewa shi al-hakim ne shi ne Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka shahi wata aya a madadin wata aya kenan muka zo da wata kenan shi ne muka shafe wani hukunci muka zo da wani maimakonsa Ubangiji ta'ala ya ce sai ka ji mu wata sai ka ji mushrikai suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa shine Ubangiji ta'ala sai ya ce wallahu a'lamu bima yunzil Ubangiji ta'ala shine masani game da abin da yake saukarwa na alqur'ani an gane ko shi ya san menene makasudin abin da yasa aka shafe wannan aya aka zo da wata maimakonta domin wani lokaci akan shafe aya sai ya zamanto hukunci ne wanda yake mai nauyi sai a shafe sai a zo da hukunci wanda yake mai sauki an gane ku sai a zo da wanda yake mai sauki wani lokaci kuma sai a shafe mai sauki sai a zo da wanda yake mai nauyi ya bari gurbe kasancewar in aka shafe mai nauyi aka zo da mai sauki kenan wannan mai sauki yafi alkhairi me yasa saboda kasancewar shine mafi sauki a wajen aikatawa kamar yadda yace na'ati bi khairin minha aw misliha ko kuma idan aka shafe mai sauki aka zo da wanda yake mai wahala to mai wahala nan yafi alkhairi me yasa saboda ladan shi yafi yawa a wajen Ubangiji subhanahu wataala to shine wace wallahu a'lamu bima yunzil Ubangiji ta'ala shine masani dangane da abin da yake saukarwa na alqur'ani ma'ana shi ya san menene zai inganta halayen bayansa game da abin da yake canzawa na hukunce-hukunce qalu Ubangiji ta'ala yace mushrikai sai suka fada suka ce innama anta kasan da cewa kai Muhammad da kake da awar cewa kai manzo ne suka ce muftara kai dai mai kage ne ma'ana mai kagen magana ce ka jingina ma Ubangijin ka cewa wai shi ya saukar maka da wannan alqur'ani shine Ubangiji ta'ala yace qalu sai ka ji sun fada ga manzon Allah suna ce masa innama anta muftar cewa kai dai wato mai yankin ƙarya ne ka jingina ma Ubangijinka dan haka daman suna tuhumar sa da cewa shi wannan alqur'ani shi ya kage shi an gane ko kamar yadda ya gabata a cikin tun a cikin suratu Yunus suna tuhumar sa da cewa shi ya kage wannan alqur'ani Ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsaye Allah ya ce ka gaya musu faqad labistu fikum umran min qabli shekaru nawa na zauna a cikin ku kafin Allah ya mun wahayin alqur'ani na taba fitowa na ce muku Allah ya turo mun wani sako shekaru nawa na zauna a cikin ku sai da shekara 40 fa yana tare da su bi taba cewa shi manzo ne Allah ya turo shi kuma Allah ya turo mishi wani sako cewa ya fada musu sai da ya cika shekara 40 Allah ya bashi annabta da manzanci sannan ya fito ya fada musu cewa ga sakon da Ubangiji subhanahu wataala ya turo masa an gane ko to dan haka shine Ubangiji ta'ala sai ya ce bal aktharuhum la ya'lamuna sanadi mafi yawan su ba sa sanin hakikanin alqur'ani kuma ba su san ba menene hikima ta Ubangiji subhanahu wataala game da shafe wani hukunci a zo da wani hukunci maimakon sa ba su san ba menene hikima akan haka Ubangiji ta'ala sai ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika ce da su wannan alqur'ani da nake karanta muku wanda ya saukar da shi zuwa gare ni wato ruhul qudus ce da su nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi wato ran tsarki shine jibrilu alaihi salam shine ya saukar da wannan alqur'ani daga wajen ubangijinka bil haqqi da gaskiya kace da su wannan alqur'ani da kake karanta musu ba kai ba ka gage shi an gane ku ruhul qudus shine wato jibrilu alaihi salam al qudus bi ma'ana al muqaddas wanda aka tsarkake shi dangane da dukkan wani aibi Ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake shi dangane da abin da bai dace ba ne ya kara wani abu a cikin alqur'ani ko kuma ya rage domin amintacce ne kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin a can Allah ya ambace shi da cewa ar-ruhul amin rai wanda yake amintacce Jibrilu alaihi salam to shine anan Allah yake mai da martani a madadin manzon sa shine Allah yace kulce da su nazzalahu ruhul qudus min rabbika wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine ran tsarki jibrilu alaihi salam wato daga wajen ubangijinka bil haqqi da gaskiya kamar yanda ya gabata ubangiji ta'ala yake cewa qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin yace li yusabbita alladhina amanu dan Allah ya tabbatar da wato wadanda suka yi imani kenan su kare imani akan imanin da suka yi da Allah da manzansa saboda kasancewar su mu'minai alqur'ani na sauka imanin su yana karuwa idan aka shafe wata aya aka zo da wata aya a madadin ta imanin mu'minai karuwa yake kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun to shine anan Ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya kage wannan alqur'ani wannan alqur'ani sako ne na musamman daga wajen Ubangijinsa kuma wanda ya isar masa da wannan sakon shine wato ruhul qudus ma'ana jibrilu alaihi salam kuma ya saukar da wannan alqur'ani bil haqqi da gaskiya sai yace li yusabbita alladhina amanu dan Allah ya tabbatar da zukatan waɗanda suka yi imani kenan imanin su ya dadu shine makasudin da Ubangiji subhanahu wataala ke shafe wata aya a zo da wata aya a madadin ta sai yace wa hudan kuma dan shiryar da wato mu'minai zuwa tafarki wanda yake madaidaici wa bushra kuma dan bada albishir lil muslimina ga waɗanda suke meka wuya da shi da bi ga Ubangijinsu kaga anan kara bada albishir ne na Ubangiji subhanahu wataala ga mu'minai game da shafe wani hukunci a zo da wani hukunci maimakon sa sai yace wala kadina alamu Ubangiji ta'ala yace tabbas wato mun yi sani annahum yaquluna wato su jama'ar ka ma'ana waɗanda suka kafirce maka suna faɗa inna ma yu'allimuhu bashar wai cewa wanda ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani bashar wato wani mutum ne an gane ko haka suke tuhumar sa da cewa wannan alqur'ani da ya fito yana karantawa yana cewa Allah ne ya turo masa suka ce inna ma yu'allimuhu bashar wato wani mutum ne ya sanar da shi wanda hadisi ya inganta daga Ubayd ibn Muslim al-Hadrami yake cewa kana lana gulamani nasraniya, yace muna da wasu bayi guda biyu waɗanda suke nasraniyan, wato ɗan mushauni. An gane ko an ribato su ne daga wani gari wanda ake kiran shi Ainul Tamr, ɗaya sunan shi Yasar, ɗayan shi kuma sunan shi Jabr. Suna karanta wani littafi nasu, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da su sai ya tsaya a kansu ya dan saurara ya ji menene suke faɗa. Sai mushrikai suka ringa cewa inna ma ya ta'allamu Muhammadun minhuma, kusan da cewa Muhammad yana koyan wannan alqur'ani ne ta wajensu. Ubangiji ta'ala kai tsaye sai ya turo da wannan aya domin maida musu martani. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce, kamar yadda yana cikin Jami'ul Bayan na al-Imam Tabari. An gane ko? Dan haka suke tuhumar cewa wai waɗannan da manzon Allah yake tsayawa a kansu ya dan ji menene suke karantawa, sai suke tuhumar cewa su suka karantar da shi wannan alqur'ani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu asadirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila, suke cewa wannan alqur'ani tatsinniyu ne na mutanen farko, wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a bashi shibtar ya rubuta, aka masa shibta ya rubuta safiya da marici. To shine anan Allah yake maida musu martani, yake cewa walaqad na'lamu, Ubangiji ta'ala yace tabbas mun yi sani, annahum yaquluna, lalle wato mushrikai suna faɗa suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar, kusan da cewa kadai wanda ya karantar da Muhammad wannan alqur'ani wani mutum ne. An gane ko? Ba wahayi bane na Ubangiji, ma'ana wai wani ne ya karantar da shi wannan alqur'ani. Kaga tun anan su kansu mushrikai sun fahimci cewa ba yanda za a yi mutum ya yi ilimi, dole sai ta hanyar neman ilimi. Innamal ilmu bitta'allum, ilimi dole sai ka tashi ka nema. Sabani ga waɗanda suke sufiya, wai suna da'awar cewa wai ilimin su kai tsaye suke karɓar shi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wai su suna da wani ilimi wanda ake kira shi al-ilmul ladunni, wai kai tsaye kawai Allah ya cusa maka ilimi tsakaninka da shi ba tare da malami ba. To shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da malami, malamin da ya karantar da shi alqur'ani shine Jibrilu alaihi salam, kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratul Najm, allamahu shadidul quwa, wanda ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani, Ubangiji ta'ala yake cewa shadidul quwa, mai tsananin karfi ne shine Jibrilu alaihi salam. To amma su mushrikai suna tuhumar sa cewa wato wani ne daga cikin mutane ya karantar da shi alqur'ani, shine suke cewa inna ma yu'allimuhu bashar, kusan da cewa dai wani mutum ne kawai ya karantar da shi alqur'ani. Ubangiji ta'ala sai ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun, halshen da suke karkata zuwa gare shi cewa shi ya sanar da manzon Allah alqur'ani ajamiyun, Ubangiji ta'ala ya ce harshe ne wanda yake na babari. An gane ku? Harshe ne wanda yake na babari. Idan aka ce ajami, duk wanda baya jin larabci shi ake kira ajami. Sai ce wa hadha lisanun arabiyyu mubin, wannan alqur'ani ko harshe ne na larabci wanda yake ma'abucin fasaha. Yaya za a yi a ce babari shi ya karantar da manzon Allah alqur'ani? Kaga ai ba zai yi ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul Fussilat, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Ubangiji ta'ala yace wannan littafi da kazo da shi, inda zamu maida shi cewa littafi ne wanda yake a'jamiyyan, wanda yake gwaranci. Laqalu da jama'ar ka sun fada sun ce laula fussilat ayatu, mi ya hana a rabe ayoyinsa daki daki a yi mana shi da yaran mu fahimci ne yake ciki? An gane ko? A ajamiyun wa arabi sun ce yanzu littafi ya zama tugwaranci, manzon da ya zo da littafin kuma ya zama balarabe kaka haka. To shi ne a nan kai tsaye Allah ya maida musu martani a madadin manzansa. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun yi sanin, suna faɗa suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar, kusan da cewa wani mutum ne ya koyar da shi wannan alqur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi, halshen da suke karkata izuwa gare shi cewa shi ya sanar da manzon Allah alqur'ani, ajamiyun. Ubangiji ta'ala ya ce halshi ne wanda yake na bagwari. Sai ya ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin, wannan alqur'ani ko halshe ne wanda yake na larabci, wanda yake ma'abucin fasaha. Kamar yadda ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Haka kuma ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kenan duka anan Allah yana maida musu martani ne akan tuhumar da suke ma manzansa. Sai ya ce innal ladina la yu'minuna bi ayatillahi, lalle waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah su gaskata, la yahdihimullahu, Ubangiji ta'ala ba zai shiryar da su zuwa tafarki wanda yake madaidaici. An gane ku? Duk wanda ya fahimci gaskiya, girman kai ya hana yabo wannan gaskiya, to abinda zai biyo baya shine Allah sai ya rufe zuciyar. Duk abinda za a karanta masa na Alkur'ani tamkar ana zuba ruwa a bayan guriya, bayan da za a yi ya karba. Dan haka yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azabal adim. Kenan anan rashin imani da suka yi da ayoyin Allah, bayan kuma sun tabbata ayoyin nan gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to shine sakamakon da ya biyo bayan sai ya ce la yahdihimullah, Ubangiji ta'ala baya shiryar da su. Haka daman ka'ida take, in ka gane gaskiya ka kibi saboda girman kai da son zuciya, Ubangiji ta'ala sai ya rihe zuciyar ya karkatar da kai, inda ka dosa hanya ta bata Allah sai ya kare ingizaka. Falamma zagu azagallahu qulubahum, shi ne yace innal ladina la yu'minuna bi ayatillahi, lalle waɗanda ba sa imani da ayoyin Ubangijinsu, la yahdihimullahu, Ubangiji ta'ala baya shiryar da su zuwa tafarki madaidaici. Kenan a kullun za su ci gaba da zurmuwa a cikin bata. Sai ya ce walahum azabun alim, Ubangiji ta'ala ya ce na gare su azaba wadda take ma'abuciyar radadi a gobe kiyama. Innama yaftaril kadhiban ladina la yu'minuna bi ayatillah, saboda anan kasancewar abinda muke so mu gane, tabbas fa sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amintacci ne mai gaskiya ne. An gane ku? Sun yi imanin ba zai fito ba ya kaga ma Ubangijinsa abinda Allah bai faɗa ba ya ce Allah ya faɗa masa, sun tabbatar da haka. To amma me ya hana su su gaskata da waɗannan ayoyi da yake karanta musu illa girman kai da son zuciya? Dan haka suke tuhumar shi, kenan suke nuna cewa ai wani ne ya karantar da shi alqur'ani ba dan komai ba, dan su tsare mutane su hana su su fahimci gaskiya. To shine anan Allah yake bayyana matsayin su, yake cewa lalle waɗanda ba sa imani da ayoyin Ubangijinsu, to Allah ba zai shirye da su zuwa tafarki wanda yake madaidaici. Tare da haka Allah ya ce sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi a gobe kiyama. Sai ya ce innama yaftaril kadhiban ladina la yu'minuna bi ayatillah, sanadi waɗanda suke yankin ƙarya su jingina ma Ubangiji su ne waɗanda ba sa imani da ayoyinsa. An gane ku? Waɗanda ba sa imani da ayoyinsa su ne suke yankin ƙarya su jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake maida musu martani, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqilun. Shine yace innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah, sanadi waɗanda suke yankin ƙarya su jingina ma Ubangiji su ne waɗanda ba sa imani da ayoyinsa. Kaga anan Allah yana wanke manzansa dangane da tuhumar da suka masa, suke cewa innama anta muftar, kai dai mai yankin ƙarya ne. To anan Ubangiji ta'ala ya nuna su wane ne makaryata kenan waɗanda ba sa imani da ayoyin Ubangijinsu. Sai ya ce wa ula'ika humul kadhibuna, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne makaryata. An gane ko? Ba manzansa ba. Ubangiji ta'ala sai ya ce man kafara billahi, duk wanda ya kafirce ma Ubangijinsa, min ba'di imanihi, bayan imanin da ya yi da shi. An gane ko? to kafircin sa ya tabbata illa man ukriha. Ubangiji ta'ala yace sai dai wanda aka tirsasa shi akan yin kalima ta kafirci, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ya furta wannan kalima ta kafirci kuma alhadi zuciyarsa tana nutsa da imani, wannan shi bai kafirta ba. An gane ku kenan. Anan Allah yana nuna mana hukuncin wanda aka tilasa shi ya aikata aiki wanda zai iya kafirtar da shi, to Ubangiji subhanahu wataala anan ya nuna mana cewa bai kafirta ba, shine yace man kafara billahi min ba'di imani, duk wanda ya kafirce ma Ubangiji bayan imanin da yayi da shi, kenan sai ka kaddara ka ce faqad kafara, tabbas ya kafirta, kenan kafircin sa ya tabbata. Ubangiji ta'ala sai ya tuge sai ya ce illa man ukriha, yace sai dai wanda aka tirsasa akan kalima ta kafirci, yayi wannan kalima ta kafirci ko aka tirsasa shi akan aikata wani aiki wanda yin wannan aiki kafirci ne, ya aikata wannan aiki, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, alhali zuciyarsa tana nutse wato game da imani da Ubangijinsa, to wannan bai kafirta ba. An gane ku, kamar yadda aka rawaito ita wanda malamai suke faɗa sababin saukar wannan aya, tare da cewa duk hadisan da suka zo ba su inganta ba, na cewa Ammar ibn Yasir kafiran Makka sun kama shi suna azabtar da shi, suna azabtar da shi akan cewa sai ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga rakiyarsa. Aka yi da shi ba irin azabar da ba a masa, abinda suke bukata dai bai aikata ba, sai da azaba ta yi azaba, sannan abinda suka nema ya yi take yanki shi amma sai ya yi. Amma a lokacin da ya furta wannan kalima wadda aibantawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zuciyarsa tana nutsa da imani. A lokacin nan sai aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ai Ammar wato ya kafirta. Manzon Allah sai yake cewa kalla, yace a'a, ko daya bai kafirta ba. Yace inna Ammaran muli'a imanan min qarnihi ila qadami, tun daga kokuwar kansa manzon Allah yace har izuwa dugadugansa cike yake da imani. Sai yace waqtalaqal imanu bi lahmihi wa dami, imani ya cuɗanya da namansa da jininsa. A lokacin na Ammar sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rusa kuka. Manzon Allah ya ce me ya faru, sai yake cewa ya Rasulullahi, azaba ta yi azaba, ammun azaba wadda ta wuce misali, ya Rasulullahi na aibanta ka kuma na ambaci gumakansu cewa su sune na ƙwarai. Manzon Allah sai yake cewa kaifa wajarta kalbak, a lokacin da ka furta wannan kalima yaya kake jin zuciyarka? Kala sai ya ce mubuma innan bil iman, ya ce zuciyata ina jinta tana da tsada imani. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa shafe masa hawaye daga idanunsa, wa kala sai ya ce masa in adu laka fa udduhum bima qult, idan suka koma azabtar da kai ka koma faɗa musu abinda suka nema cewa ka faɗa, sai wannan aya ta sauka. Shine Ubangiji ta'ala ya ce man kafara billahi, duk wanda ya kafirce ma Ubangijinsa min ba'di imanihi, bayan imanin da yayi da shi, tabbas ya kafirta. An gane ku, illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasa aka tirsasa shi akan yin kalima ta kafirci, yayi wa qalbuhu mutma'innun bil iman, alhali zuciyarsa tana nutsa da imani, to wannan shi bai kafirta ba, Allah ya toke shi. Dan haka duk lokacin da aka azabtar da bawa aka kai shi bangu ya ga ba zai iya jurewa ba, an nemi cewa sai ya aikata wani aiki wanda wannan aiki kafirci ne, ko sai ya furta wata kalima wanda wannan kalima kafirci ce, to anan yana iya yi, in ya tabbata kenan sharadi anan ya zamanto zuciyar shi tana nutsa da imani. Sharadi na biyu kuma ya zamanto mutum ba zai iya jurewa wannan azaba, tilasa ka ne akai abin ya wuce karfinka. A ƙarƙashin wannan aya malamai suka tafi akan cewa duk wanda aka tilasa shi ya saki matar shi bata saku ba, in dai tilasa mutum aka yi aka ce dole sai ya sake ta, idan ya sake ta wannan bata saku ba. Amma anan akwai wanda in ya tilasa ka in ka saki kuma saki ya tabbata, shine uwa ko uba, dan uwa ko da ko uba suna da haƙƙin da za su tursasa dan su ya saki matar shi kuma dole ya sake ta dole ya musu biyayya an gane ku kamar yanda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya auri wata mata yana son ta yana kaunarta amma mahaifinsa Umar saboda wasu miyagun halayenta Umar baya son dan shi ya zauna da wannan mata ya umarce shi cewa ya sake ta sai ya ki sakinta Umar ya kai karin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi kirayi Abdullahi ya ce masa maza ka bi umarnin babanka ka saki wannan matar kuma haka wani ya zo wajen Abu Darda Allah ya kara masa yadda hadisi ne sahihi ya ce na auri wata mata ina santa ina kaunarta sai dai mahaifiyata ba ta santa yaya sai yake ce masa mahaifi dai shine fiyayyar kofa daga cikin kofofin aljanna taka ta rige in ka ga dama ka tuzartar da wannan kofa ko ka kiyaye ta a nan yana masa hannunka mai sanda cewa ya bi umarnin mahaifiyar shi ya saki wannan mata kuma wanda ai kissar Ibrahimu alaihi salam lokacin da ya zo ya tarar da dan shi Isma'il baya nan ya tambayi matar shi yaya zaman ku da mijinki tai masa jaje sai ya ce to idan ya dawo ki ce masa dattijo mai kama da kaza ya zo kuma yana umarninsa cewa ya canza dangarmar kofar dakinsa Isma'il alaihi salam yana dawowa ta bashi labari ta gaya masa tsoho dattijo mai kama da kaza ya zo kuma ga abin da yake ka canza dangarmar kofar dakinka yace ai wannan mahaifina ne kuma abin da yake nihi da wannan kalimar kinaya ce cewa in sake ki ke ba matar zama bace ta ke yin ke sake ta to anan maganar ka ce ai ni mahaifana suka tilasa ni in sake ta in dai ka sake ta ta saku kuma dole kai musu biyayya amma kamar misali da za a tilasa ka a tursasa ka a ce dole sai ka sake ta wanda shi ba mahaifinka ba kuma ba mahaifiyarka ba to anan in tilasa ka ne aka yi bayan da za ka yi kawai azabtar da kai za a yi to anan in ka sake ta ba ta saku ba shine ake kiran shi kenan falaqul mukra sakin wanda aka tursasa aka tilasa shi akan ya saki matar shi amma kuma akwai lokacin da misali kamar in kulu ne kai ka ce baka saki ba ita ta ce bata koma ba to anan alkali zai iya tursasa ka menene tursasawa anan ya karbo sadakinka da ka biya daga hannunta kenan a maida maka sadakinka wannan kuma matsayin shi daban wannan kenan anan ita bata son zama da kai amma na cewa ita tana son zama da kai kai kana son zama da ita kawai a tilasa ka a ce dole sai an kashe auren to wannan in aka tilasa ka a kashe wannan bata saku ba shi ne sai ya ce walakin man sharaha bil kufri sadra ubangiji ta'ala ya ce sanide duk wanda ya yalwata zuciyarsa bil kufri game da kalima ta kafirci wanda ya yi kalima ta kafirci ba tare da ya damu ba ubangiji ta'ala ya ce fa alaihim ghadabun min Allah waɗannan na kansu fushi daga wajen ubangijinsu subhanahu wa ta'ala wa lahum azabun azim kuma sun cancanci azaba mai girma a gobe kiyama kenan anan Allah yana nuna mana duk wanda ya yi kalima ta kafirci ko ya aikata aiki na kafirci amma zuciyar shi tana yalwace babu wani damuwa babu wani kunci to wannan kafircin sa ya tabbata kuma abu na farko wanda Allah ya wajabta masa shine fushi fushin Allah subhanahu wataala zai tabbata akan shi abu na biyu azaba mai girma a gobe kiyama amma in mutun ya kasance ya hada sharuɗa biyu na farko abu na farko tursasa ka akai ake azabtar da kai bayan da za a yi ka iya jimrewa an dora maka wuka a wuya ko kai kalima ta kafirci ko a yanka ka an gane ko abu na biyu ya zamanto zuciyarka tana nutsa da imani to wannan in ka yi kalima ta kafirci baka kafirta ba amma duk wanda ya kasance zuciyar shi a yalwace take babu wani kunci babu wata damuwa aka nemi kalima ta kafirci kai tsaye ubangiji ta'ala ya ce fa alaihim ghadabun min Allah waɗannan na kansu fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala wala kuma azabun azim kuma na gare su azaba wadda take mai girma a gobe kiyama ita ce azaba ta wuta ubangiji ta'ala sai ya ce zalika wannan fushi da Allah ya cancanta musu da azaba wadda take mai girma bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah, domin sun zabi rayuwa ta duniya akan rayuwa wadda take ta lahira. An gane ku? Dan in an tirsasa mutum, mutum ya ki aka kashe shi, makomar shi ita ce aljanna, kamar yanda aka aikata da ashabul ukhdud, wanda ashabul ukhdud wani sarki ne wanda yake kiran jama'a zuwa bauta masa, wanda dai kissa ce mai tsawo kamar yanda Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Allah ya kara masa yadda ya rawaito, wanda jama'a da suka yi imani shi wannan sarki sai ya sanya akan dukkan wata magama ta titina, sai aka gina rami aka hura wuta, duk wanda ya zo sai a nemi cewa yayi kalima ta kafirci a kyale shi, idan yayi sai a kyale shi, idan ya ki sai a tura shi cikin wannan. To jama'a sai suka ki yin kalima ta kafirci, sai aka ringa kama su aka ringa tura su cikin wannan rami na wuta. Maza Allah yake faɗa cewa har aka zo kan wata mata da jinjiri tana goye da shi, lokacin da aka nemi ta kafirce ma Ubangiji ko a tura ta cikin wannan wuta ta ki, lokacin da za a tura ta ta yi gaba, zafin wuta da ya bugo ta sai ta ja da baya, jinjirin da ta kai goye da shi sai ya yi magana, sai yake cewa ya ke mahaifiyata, yake cewa ki shiga, sakamakonmu ita ce aljanna, kai tsaye ta fada cikin wutar. To don haka kasancewar kaga anan sun zabi rayuwa ta lahira akan rayuwa wadda take ta duniya, to amma su anan wanda suka yalwata zuciyarsu da kalima ta kafirci dan dai su ci gaba da zama a duniya, to su ne Ubangiji ta'ala anan yake fushinsa ya tabbata akan su, kuma tare da haka sun cancanci azaba mai girma. Sai ya ce zalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah, Ubangiji ta'ala ya ce wannan fushi da na cancanta musu da wannan azaba mai girma, bi annahum, a sababin cewa su istahabbul hayatid dunya ala al-akhirah, sun zabi rayuwa ta duniya akan ta lahira. Sai ya ce wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin, lalle Ubangiji ta'ala baya shiryar da wato mutane waɗanda suke kafirai, duk waɗanda suka kafirce masa Ubangiji ta'ala baya shiryar da su zuwa tafarki wanda yake madaidaici. Kenan waɗanda bayan gaskiya ta bayyana gare su suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala, to wannan Allah ya yi alƙawarin ba zai shiryar da su zuwa tafarki madaidaici. Kenan wannan kafirci shine ake kiran shi wato kufrul ibad, kafirci wanda yake na ji da kai da girman kai, wanda gaskiya ka gane gaskiya ce sai ka kiminta. Sai ya ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim, waɗannan su ne waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rihi a kan zukatansu, kafircin da yake ciki baya fita kuma imani baya shiga. Wa ala sam'ihim wa sam'ihim, Ubangiji ta'ala ya yi rihi a kan majiyansu, ma'ana duk abinda ake karanta musu na gaskiya ba sa sauraro sauraro wanda yake na karfa. Wa absarihim, Ubangiji ta'ala ya yi rihi akan magannansu, in sun ga gaskiya ba sa binta. Sai ya ce wa ulaika humul ghafilun, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne maraukana dangane da gaskiya. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya tushe basirar zuciyar, Allah ya yi rufi a kanta, imani baya shiga, kafirci baya fita, kunnuwansu Allah ya sanya nauyin ci, a shekara ana faɗa musu gaskiya ba za su saurara ba, sauraro wanda yake na karba, kuma gaskiya ta bayyana to ba za su ganta ba balantana su bita. Shine sai ya ce wa ulaika humul ghafilun, waɗannan su ne maraukana, ma'ana wanda Allah ya yi rufi a kan zukatansu, don haka suka makauce ma gaskiya. Ubangiji ta'ala sai ya ce la jirama, tabbas annahum fil akhirati humul khasirun, a lahira Allah ya ce su su ne tababbi, domin makomar su ita ce wuta. An gane ko? La jirama, in ma ka ce tabbas ko kuma ka ce ba shakka, annahum, lalle su fil akhirati, a ranar kiyama humul khasirun, Ubangiji ta'ala ya ce su ne tababbi, domin wuta ita ce makomar su. Thumma inna rabbaka, lalle Ubangijinka, lillazina hajaru, ga waɗanda suka yi hijira kenan, suka kaurace ma mazaunansu, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina, min ba'di ma futinu, bayan an fitince su saboda addininsu, thumma jahadu, sannan suka yi jihadi, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin daukaka addinin Allah. Wasabaru suka jimri suka ja daga da abokan gaba. Yace inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, lalle ubangijinka min ba'diha bayan wannan fitina da aka musu laghafurun mai matukar gafara ne gare su, rahimun kuma mashiƙai ne game da bayan sa mu'minai. Wannan aya Allah yana bayanin waɗanda aka azabtar da su aka fitince su a farkon musulunci sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a farko duk wanda yayi imani da Allah da manzansa to zai hadu da azabtarwa, azabtarwa wadda take ta kai matuƙa game da mushrikan Makka. Kamar yadda musulmin farko da aka azabtar da su a lokacin nan suna ɗan kaɗan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon da zai hana a azabtar da su. Manzon Allah ya ba su shawara cewa su kaura su koma ƙasar Habasha, domin akwai shugaba wanda yake adali, shi baya zalunci kuma baya bari a zalunci kowa. A lokacin nan sahabbai suka bi shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha a lokacin sarki An-Najashi, sai da aka samu mutum 83 daga cikin sahabbai suka yi hijira suka je, wanda a cikin su akwai su Usman, su Ja'far ibn Abi Talib. Sannan bayan haka da ya zamanto hallo ba sa iya bayyanar da addinin su a birnin Makka, ko da ma cewa kai ba za a iya kama ka azabtar da kai, Ubangiji Ta'ala sai ya wajabta hijira ta musamman, shine hijira da zuwa Madina. To anan su ne Ubangiji Ta'ala yake yabo, yake cewa kuma inna rabbaka, sannan lalle Ubangijinka, lillazina hajaru, ga waɗanda suka yi hijira suka kaurace ma mazaunan su kenan suka koma Madina, da waɗanda suka yi hijira ta farko suka koma Habasha domin su samu sakewa su gudanar da addinin su. Min ba'di ma futinu, bayan an fitince su an azabtar da su saboda imanin da suka yi da Allah da manzansa. Thumma jahadu, Ubangiji Ta'ala yace sannan suka yi jihadi suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu. Wasabaru, suka dau hakuri akan duk abin da suka hadu da shi na bala'i. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, lalle Ubangijinka bayan wato wannan fitina da suka hadu da ita laghafurun mai matukar gafara ne, rahimun kuma mashiƙai ne game da su. Kaga anan sun hada abubuwa kamar guda uku: abu na farko imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abu na biyu wato shine hijira, abu na uku shine jihadi, abu na hudu shine daukan hakuri. Duk wanda ya hada waɗannan to Allah ya yi alƙawarin zai gafarta masa. Sun yi imani da Ubangijinsu, sannan sun ƙaurace ma mazaunansu domin su samu sakewa su gudanar da addini. Sannan abu na uku suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin Allah. Abu na hudu suka dau hakuri suka jimre, shine anan yace inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, lalle Ubangijinka bayan wannan fitina da aka musu mai matukar gafara ne game da su, rahimun kuma mashiƙai ne game da bayinsa waɗanda suke mu'minai. Ubangiji Ta'ala ke cewa yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَبَيَّنَ تَعَالَى كَيْفَ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا yinin alkiyama ko kuma ka ba su labarin yinin da kowace rai za ta zo tana jayayya a madadin kanta shine yinin alkiyama dangane da abinda ta gabatar ma kanta na alkhairi da na sharri kowace rai za ta zo a ranar kiyama tana jayayya amma a madadin kanta dangane da duk abinda mutum ya aikata na alkhairi da sharri a rayuwarsa ta duniya a wannan yini ubangiji ta'ala yace wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamu kowace rai za a cika mata sakamakon abinda ta aikata wa hum la yuzlamu ubangiji ta'ala yace su bayi ba a zaluntar su duk abinda ka aikata a rayuwarka ta duniya in alkhairi ne za a cika maka sakamako wanda yake na alkhairi idan sharri ne mutun ya aikata wal iyazu billahi zai samu sakamakon abin da ya aikata na sharri dan gunta dan haka can Allah yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan bayyida dan haka Allah yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to shine anan Allah yake tsoratar da mu yake cewa yawma ta'ati ka ba su labari game da yinin da ta'ati kullu nafsin kowace rai za ta zo tujadilu an nafsiha tana jayayya a madadin kanta baka jayayya game da wani a kowa kanshi ya sani ainin alkiyama li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni shine ubangiji ta'ala yace wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat kowace rai za a cika mata sakamakon abin da ta aikata na alkhairi ko sharri wa hum la yuzlamun ubangiji ta'ala yace su bayi ba a zaluntar su kenan kowa sakamakon abin da ya aikata shine zai gani sai yace wa daraballahu mathalan qaryatan ubangiji ta'ala ya buga misalin wata alqarya wannan alqarya ko ita ce makka kana ta'aminatan ubangiji ta'ala yace ta kasance amintacciya bata tsoron cewa za a kawo mata dauki da farmaki ta ko ina daga cikin sasannanta saboda abu ne sananne ko a jahiliya makka ba a kai mata hari duk wanda ya taso da nihin ya kai ma makka hari ubangiji subhanahu wataala zai nike shi kamar yanda abraha ya tado giwa wanda zai zo zai yaki ɗan makka ya rushe ka'aba ubangiji subhanahu wataala ya aiko masa tsuntsaye waɗanda suka ringa jifan su da wasu duwatsu na wutar jahannama wanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim qayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin faj'alahum ka asfin ma'qul to shine anan Allah ya buga misalin wannan alqarya yace kana ta'amilatan ubangiji ta'ala yace ta kasance amintacciya kenan ba a kawo mata hari muduma innatan ubangiji ta'ala yace kuma alkarya ce wadda take nutsatsiya wadda ba ta da bukatar ta tashi daga nan ta koma nan ka san akwai alkarya wadda bata cikin nutsuwa wanda ko yau ko gobe ana tunanin za a iya tashi daga wannan wuri a kaura a koma wani wuri saboda wasu abubuwa da suke tinkaruwa to shine ubangiji ta'ala anan ya siffanta ta da cewa muduma innatan wato alkarya ce wadda take nutsatsa ya ati har rizqu har ragadan arzikinta yana zo mata a yalwace min kulli makanin ta kowane sasani duk wani abu da ka sani za a dauko shi a kawo makka sai kai tsammanin cewa a nan makka ne ma ake noma shi da duk wasu abubuwa kayan kasuwa da ake kawowa saboda albarkar da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin garin shi ubangiji ta'ala yake cewa yujuba ilayhi thamaratu kulli shay'in dukkan wasu ƴaƴan itace akan dauko su a kawo su makka ko yau in ka je ka ga yanda ƴaƴan itace suke a makka da madina sai kai tsammanin ana ake shuka su to shi ubangiji ta'ala sai ya ce ya ati harizqu haragadan arzikinta yana zo mata a yalwace min kulli makanin ta kowane sasanni kenan ana shigowa da duk abin da suke da bukata wannan kwa albarkar addu'ar da annabi ibrahim alayhi salam ya musu ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Addu'a annabi Ibrahim alayhi salam yayi cewa Allah ya albarkaci wato kasar Makka wato da ƴaƴan itace da duk wani abin da suke da bukata. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa kafarat bi annabillah, wannan alƙarya sai ta butulce game da ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada mata. Babbar ni'ima da Allah ya ma ƴan Makka, wanda kuma ni'imar bata takaita ba ga su kadai, ni'ima ce wadda Allah ya ma duniya har zuwa kiyama, shine turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ita wannan ni'ima ta fi girmama ga ƴan Makka. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ne, jikan su ne, sannan kasancewar yaran da suke yi shine ya zo da shi. Littafin da ya zo da shi yaran da suke yi, to dan haka ni'ima ta girmama a kansu. Kuma ɗakin da ya fi kowane ɗaki daraja a doron ƙasa a Makka yake. To shine Ubangiji ta'ala ya ce fa kafarat bi al'umillahi, sai ta kafirce game da ni'imomin Ubangijinta. Shine kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ki yarda da manzancinsa. Fa azaqaha Allahu libasal ju'i, Ubangiji ta'ala sai ya dandana musu wato tufafi wanda yake da yunwa, ma'ana Allah ya jarrabe su da shekaru na bari sai da suka shekara 7. An gane hukumar ya tsaya a birnin Makka. Sai da ya kai mutum in ya daga kansa sama sai ya ringa ganin wani hazo, saboda tsabar yunwa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce farta gibi yawma ta'ati sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun alim. Shine anan yace fa azaqaha Allahu libasal ju'i, Ubangiji ta'ala ya dandana musu tufafi na yunwa. Ruwa baya sauka a Makka, kuma duk wata hanya da ake shigowa da abinci gaba ɗaya sai ya yanki. Ubangiji ta'ala sai ya ce wal khawfi, sannan kuma Allah ya dandana musu tufafi wanda yake na tsoro. Shine suka zamanto a cikin zama na daddar, suna tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo musu hari, tunda ya riga ya koma Madina kuma ya samu mabiya. Bima kanu ya sunaun, a sababin abinda suka kasance suna aikatawa na kafirci, Ubangiji subhanahu wata'ala tun a duniya Allah ya dandana musu wannan tufafi biyu. Ka san abubuwa biyu ne wanda in bawa ya haɗu da ɗaya to babu maganar nutsuwa, ba maganar rayuwa mai daɗi. Abu na farko ita ce yunwa. Duk lokacin da ya kasance abinci ya yi karanci, to jama'a za ta fita daga cikin hayyacinta. Abu na biyu, ko da abincin in dai babu nutsuwa, babu, ana tsoron wata musiba za ta tunkaro, to wannan shi ma abincin ba za a ji daɗinsa ba. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi sahihi yake nuna mana cewa duk mutumin da ya waye gari sai yake cewa man asbaha aminan fi sirbihi. An gane ko? Duk wanda ya waye gari yana amintacce a cikin jama'arsa, a cikin iyalinsa. Sai yace wa inda hukutu yaumihi, a wurinsa kuma yana da abincin yinin shi. Manzon Allah yace faka annama hizatnahu dunya wa bihazafiriha, tamkar an tattara masa duniya da duk abin da yake cikin ta an ce na shi ne. Idan ka mallaki abincin yini sannan ya zamanto kana da tsaye, baka tsoron wani abu da zai kawo maka farmaki, to tamkar an hada maka duniya da duk abin da yake cikin ta na arziki. To dan haka anan su Allah sai ya jarrabe su da abubuwa biyu wanda baya yanda za a yi su samu kwanciyar hankali. Abu na farko ita ce yunwa. Abu na biyu shine tsoro, suna tsoron za a kawo musu dauki. Kuma sanadiyar abin da ya janyo musu haka shine abin da suke aikatawa na kafirci, kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi. Shine yace fa azaqaha Allahu libasal ju'i, Ubangiji ta'ala sai ya dandana ma wannan alƙarya libasal ju'i, wato tufafi wanda yake na yunwa. Allah ya kama su da shekaru 7 wato na fari, kuma kowace hanya da ake shigowa da abinci ta tsaya. Wal khawfi, wato da firgici, bima kanu ya sana'un, a sababin abinda suka kasance suna aikatawa na kafirci. Sai yace walaqad ja'ahum rasulun minhum, tabbas Ubangiji ta'ala yace wani manzo ya zo musu daga cikinsu, kenan daga jinsinsu, shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu alaihi. fakazzabuhu, wannan manzo sai suka karyata shi, fa akazahumul azabu, azaba ta ubangiji sai ta damke su, wa hum zalimuna, halin suna masu zaluntar kansu. Tun a duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya dandana, ya fara dandana musu azaba ta irin wannan bala'i da suka haddace, ya yunwa da tsoro da rashin kwanciyar hankali, da yanda kuma duk wasu manya daga cikin su masu hana ruwa gudu an girbe su a yakin Badar. Ubangiji ta'ala ya ce musu, fa kulu min ma razaqakumullahu halalan tayyiba, ku ci daga cikin abin da Allah ya azurta ku halalan tayyiba, wato halacce wadda take tsarkakakka, ma'ana abin da Allah ya azurta su na ni'imomin da ya jaddada musu Allah ya musu umarnin cewa su ci. Washkuru ni'matallahi, ku gode ma ni'imomin ubangijin ku, in kuntum iyyahu ta'buduna, in har kun kasance shi kuke bauta ma. An gane ku? To ku gode ma ni'imarsa, wace godiya ce ta farko a nan, kada su sanya masa kishiya. Kar ka yi tsammanin ba sa bauta ma Allah, suna bauta ma Allah sai dai ba sa tsarkake ibada gare shi, domin suna bauta ma gumakansu irin su Allah da Al-Uzza, kuma sannan suna bauta ma Allah domin suna yin haji, suna yin sadaka, suna ciyar da dukiya, duk wasu ayyuka na ibada suna yi, sai dai ba sa tsarkake ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan Allah ya umarce su ya ce, fa kulu min ma razaqakumullahu halalan tayyiba, washkuru ni'matallahi, ku gode ma ni'imomin ubangijinku, in kuntum iyyahu ta'buduna, in har kun kasance shi kadai kuke bauta ma, to ku zarkake ibada zuwa gare shi, domin zarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala ita ce babbar godiya wadda ta kire dukkan wata godiya. Sai ya ce, innama harrama alaikumul maitata, ku san da cewa iya abinda Allah ya haramta muku shine mushi. Idan aka ce almaita, musai shine duk dabbar da ta mutu ba tare da yanka na shari'a, sunanta musai. Waddama, Ubangiji ta'ala kuma ya haramta muku jini. Yaya suke da sai a tilla dabba kawai a siyayo jini sannan a sha? Sai ya ce, walahamar khinziri, sannan Allah ya haramta muku naman alade. Wa ma uhilla li ghayrillahi bi, da abin da aka daga murya a wajen yankansa ba ga wani Allah ba. Duk abin da aka kururuta a wajen yankan shi, aka kama sunan wani Allah, aka yanka wannan abu, ko aka yanka abu ba dan Allah ba, aka yanka ma wani. An gane ku? Dan neman kusaci zuwa gare shi. To wannan su ne iya abin da Allah ya haramta, kamar yadda ya ambata a cikin wannan aya. Sai dai kasancewar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna mana akwai abubuwa daban waɗanda sun wuce a lissafa wanda Allah ya haramta mana. Amma a nan Allah yana zana mana cewa da mushe, da jini, da naman alade gaba ɗaya, da abin da aka daga murya a wajen yankansa ga wani Allah, kamar wanda aka yanka ba da sunan Allah ba, ko aka yanka da sunan Allah amma dan neman kusaci zuwa ga wani, ko gunki ne ko menene, to wannan haramun ne. Sai ya ce, famani qurra, duk wanda aka fakar da shi zuwa cin mushe saboda tsananin yunwa, kamar misali mutumin da yana cikin tafiya ba cin yau ba na gobe, ga yunwa ta matsa masa, ya rasa abincin da zai ci, sai musai, ya dauki wannan musai ya ci, yayi guzuri, Ubangiji ta'ala ya ce, gaira bagi, ya ce in dai wato ba mai zalunci ba ne, ma'ana mai ketare iyaka, wala adin, kuma ba mai ketare iyaka ba saboda wani ta'addanci. Ubangiji ta'ala ya ce, fa inna Allaha ghafurur rahim, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne, gare shi kuma rahimu, majikai ne game da bayin samobine, ma'ana duk wanda bukata ta kai shi ya ci abinda Allah ya haramta masa, to wannan Allah ya gafarta masa. A gane ku? Wannan kenan ka'ida take nuna cewa a duk lokacin da bukata ta matsa mutum, to takan iya haddata masa abinda Allah ya haramta masa, akan wannan abinda ka'ida wadda malaman usul suka gina akan haka. Shine suke cewa ad-darura tutbihu al-mahzurat, darura tana halitta abinda aka hana. An gane ku? Kamar misali yanzu, ai so da yawa akan samu marar lafiya, misali mace ce ce ba ta da lafiya, kuma babu wanda zai leka ta yi mata wannan magani sai likita wanda yake namiji shine masanin rashin lafiyar nan. To anan larura ce, wanda anan ya halitta ya tsaya ya ga inda ya kamata yi mata magani yi mata. Amma in haka ne kwata kwata ai baya halitta, anan kenan menene ya kai shi anan shine to kasancewar larura ce. Shi ya san yanda ake maganin wannan cuta, to amma babu mace in kuma wanda za ta iya mata magani dole sai shi. To dan haka zaka kiyasta akan dukkan wani abu in ya riga ya zama dole, babu wanda ya cancanta ya yi, kuma wanda in ba a yi wannan abu za a iya fadawa cikin halaka. To anan ya halatta wanda bai cancanta ba ya yi, a wannan lokaci ya zama halaka ne. Sai dai ita larura ana kaddara ta da gulgudanta, ba a san a wuce ka'ida, bakin iya abin da yake daidai na larura shi ake aikatawa. To anan shine Allah ya nuna mana cewa ya haramta mana cin musai da jini da naman alade da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba. To amma sai ya nuna mana cewa duk wanda aka fakar da shi, ma'ana bukata ta kai shi ya ci abin da Allah ya haramta masa a ghayra baqin, yace in dai ba azzalimi bane ba, wanda kasancewar kawai ya ci ne amma ba dan ya rasa ba abin da zai ci, san zuciya ne kawai ya kai shi. Wala adil, kuma ba mai ketare iyaka bane ba wanda yake dan ta'adda. Ubangiji ta'ala yace fa inna Allaha ghafurur rahim, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga bayinsa kuma majikai ne game da bayinsa mu'mini. Sai yace wala taqulu, kada ku fada, lima tasifu alsinatukum alkadhiba, game da abin da harshen ku yake siffanta muku na ƙarya, ku ce haza halalun, wannan halak ne, wa haza haramun, wannan haram ne, li taftaru ala Allahi alkadhib, dan ku yanki ƙarya ku jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda bayani tuntuni ya gabata tun a cikin suratul Ma'ida, yanda suke ware wasu daga cikin dabbobinsu su ce wannan dabba haramun ce, wannan dabba kuma halak ce. Kamar yanda kuma ya gabata a cikin suratul An'am, wa qalu ma fi buduni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihim shuraka. An gane haka suke ware dabbobinsu sai su ce wannan dabba haram ce, wannan dabba halak ce, wannan ya halatta mata su ci, wannan kuma baya halatta maza su ci, wannan kuma yana halatta da maza da mata su yi tarayya in dai ta riga ta zama mushe. Shine can Allah ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wala taqulu, kada ku fada, lima tasifu arsilatukum alkadiba, ga abin da harshen ku yake wasafa muku na ƙarya, ku ce haza halalun, wannan halak ne, wa haza haramun, wannan kuma haram ne, alhali ba Allah ya halitta kuma ba shi bai haramta. Li taftaru ala Allahi alkadhib, dan ku yanki ƙarya ku jingina ma Ubangijinku, dan halak shine abinda Allah ya halitta, haram shine abinda Allah ya haramta. Duk wanda zai halitta ma kanshi abinda Allah ya haramta masa, ko ya haramta ma kansa abinda Allah ya halitta masa, wannan zancen banza ne. Domin halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace innal ladina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, lalle wadanda suke yanken ƙarya su jingina ma Ubangiji, la yuflihuna, wato ba sa rabauta su tsira daga madar azabar Allah a gobe kiyama. Duk wanda yake yanken ƙarya ya jingina ma Ubangiji kuma ya san ƙarya ce ya yanka, to ba yanda za a yi rabauta a gobe kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce mata'un qalil, abinda suke ciki kenan na rayuwar duniya jin dadi ne wanda yake dan kadan. An gane ku? Kenan abinda suke ciki suke kai na rayuwar duniya mata'un qalil, jin dadi ne wanda yake dan kadan. Walahum azabun alim, alahira Ubangiji ta'ala ya ce sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar dadi wanda Allah ya tanada musu. Dan haka dai anan duka Allah yana bayyana mana kenan abinda ake tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na cewa ya kage alqur'ani, wannan tuhuma ce wanda babu wani dalili akan haka, wanda kuma bugu da ƙari Allah sai ya nuna mana cewa su sune tatattun magariyata. Me yasa? Saboda ga abubuwan da suke wanda ba Allah subhanahu wataala ya umarce su da su ba. Dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.